Daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashin Hausa na muryar Amurka ke zuwa muku kai tsaye akan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. A jamhuriyar Nijar za ku iya kama mu a tashar VOA Africa da ke birnin Yamai akan mita 102.5. Haka ma za a iya samun mu a gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da kuma Dalol FM duk a jamhuriyar ta Nijar. Sannan muna nan kodo shi a shafukanmu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu ware, assalamu alaikum. Mahmud Lalo ne tare da sahabi Imam Aliyu muka sake dawowa a cikin shirinmu na dare da fatan kun gune lafiya.
Saboda ban san lihin da yaro na yi ba wanda aka kashe shi. A nemo min hakina shi nake son mu hukunta su da duk hali ya nemo min hakina. In kashe wancan aka kashe shi, wanda kashe mai yaro, shi ma a kashe shi zahin kisa.
Mahaifin Sha'aibu Lawal kenan wani matashi da aka zargi jami'an kwastam da harbewa har lahira a yankin Gudabawa da Illela. Za ku ji matakin da hukumar ta kwastam ta ɗauka a kan jami'an da ake zargi sun harba matashin. Sannan a wannan sabon wata na Maris, wato ranar 20 ga wata, za a je zagaye na biyu a zaben shugaban ƙasar jamhuriyar Nijar. Shin ya kuke ganin wannan zaɓe zai kaya yayin da ake ci gaba da zaburacin ƙananan jam'iyyun ƙasar? Sai ku kira wato lambar 202-205-2655 domin ku bayyana ra'ayinku. Amma da farko ga labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran. Yau Talata, Amurkawa suke zaɓin fidda ɗan takara a jihohi 10-11, inda amshagin attajirin nan Donald Trump da tsohuwar sakatariyar harkokin wajen Amurka Hillary Clinton za su kusan mamaye zaɓin. Kusan wakilai ko delegates kashi 1/4 na zaɓen ƴan takarar shugaban ƙasa a lokacin manyan tarukan ƙasa da za a yi cikin watan Yuli a zaɓen na yau ƴan takarar za su same su. Rana mafi tasiri a zaɓen fidda ƴan takarar wadda yanzu aka yi wata ɗaya ana fafatawa, wanda shi ne zai kai ka zaɓen ƙasa da za a yi cikin watan Nuwamba a kan mutumin da ko mutumiyar da za ta gaji shugaba Obama, wanda zai kammala wa'adinsa cikin watan Janairun baɗi. Urinar neman jin ra'ayin jama'a ta fuskar siyasa ta nuna cewa Trump, wanda ba taɓa zaɓensa ta fuskar siyasa ba, zai lashe jihohi 10 daga cikin 11 a zaɓuɓɓukan da za a yi, in banda jihar Texas wacce abokin takararsa Ted Cruz yake fata zai kare gida. Hakanan ƙuri'ar ta nuna Madam Hillary Clinton tana kan gaba da abokin takararta Senata Bernie Sanders, mai wakiltar jihar Vermont a majalisar dattijan Amurka.
Shugaban Siriya Bashar al-Assad ya faɗa a yau Talata cewa tsagaita wuta a yankin wato yakin basasar ƙasar da aka kwashe tsawon shekaru 5 ana yi yanzu alama ce mai kyau ga ƙasar. A hira da wata tashar talabijin ta ƙasar Jamus, Assad ya ce gwamnatinsa za ta yi wato bakin kokarinta na tabbatar da ganin an cimma wato an tabbatar da matsayi da aka cimma a wannan yaki da wato a wannan tsagaita wuta da ake yi. Sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya kira kwanaki masu zuwa a zaman masu muhimmanci wajen ƙara azamar cimma burin rage tashin hankula a rikicin da ake yi a Siriya. Mr. Kerry ya yi magana da manema labarai a daren jiya Litinin a birnin Washington. Ana dab shiga da wato wuni na hudu da fara aiki da wannan shiri na tsagaita wuta wacce ta shafi sojojin gwamnatin ƙasar da na 'yan tawaye, amma shirin bai shafi mayakan sa kan ISIS da masu alaƙa da Al-Qaida kamar su An-Nusra ba.
To, labaran duniya ke sauraro daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. A Sudan ta Kudu da kuwa alamun ana fuskantar wani ƙarin jinkiri na isowar dakaru na 'yan tawaye masu biyayya ga shugabansu a birnin Juba, wato Riek Machar, wani muhimmin ginshiƙi na yarjejeniyar da aka amince da ita cikin watan Agusta tsakanin gwamnatin ƙasar da kuma 'yan ƙungiyar SPLA masu adawa. Mako dai da wuce shugaban 'yan tawayen Riek Machar ya gaya muryar Amurka cewa shirye yake ya koma Juba da zarar an kwanci ɗamara a cikin birnin da kuma isowar dakarunsa su 1,370 a birnin na Juba. Amma sai aka ji kakakin dakarun ƙungiyar SPLM mai adawa Kanal William Gachie Deng ya ce dakarun 'yan tawayen ba za su isa Juba Talatan nan ba domin gwamnatin Sudan ta Kudu ba ta ware bariki da yankin da sojojin za su zauna ba, da abinci da kuma wasu buƙatu na sojojin ba. Amma gwamnatin ƙasar ta ce kasa isowar sojojin 'yan tawayen laifinsu ne. Ministan yaɗa labaran ƙasar Michael McCoy ya ce har yanzu 'yan tawayen ba su miƙa sunayen dakarunsu da irin makamai da suke ɗauke da su ba ga masu jigilar su zuwa Juban.
Marigayi shugaban Al-Qaida, mutumin da ya ba da umarni kan harin da aka kawo wa nan Amurka a shekarar 2001 wanda ya halaka mutane kusan 300 cikin wasiyarsa, ya ce dukiyarsa dala miliyan 29 yana so ne a yi amfani da galibin kuɗin wajen jihadi don Allah. yau Talata Amurka ta bayyana wasiyar azumin wani bangare na kasidu da bayanai 113 da ta kama a gidan da yake da zama a Abu Tabbat na Pakistan lokacin da sojojin Amurka na musamman suka kai masa farmaki kusan shekaru 5 da suka wuce. Kasidin da aka rubuta da Larabci aka fassara kuma hukumomin ayyukan legin asirin Amurka suka bayyana wa duniya shine kashi na biyu a jerin takaddun da waɗannan sojoji suka ɗauko daga mabuyar shi Osama bin Laden inda yake zaune da matansa da kuma yara. To labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Mu fara da Najeriya. A Najeriya kwana guda bayan da aka zargi jami'an custom da harbe wani matashi mai suna Shaibu Lawal Hallahira a yankin Gadabawa da Ilele da ke jihar Sokoto bisa zargin cewa ya yi fasa ƙorin shinkafa daga Nijar zuwa Najeriya. Mahaifin matashin ya ce yana so abu mai kadinsa. Daga Sokoto ga rahoton da Murtala Faruk Sanyin ya aika mana.
A cewar shaidun gani da ido dai matashin Shaibu Lawal mai shekaru 20 da haihuwa ya dauko shinkafa ne daga kasar jamhuriyar Niger inda ya tsallako ta kan iyakar Ilela, amma kuma jami'an custom suka tare shi a wani shingen binciken su dake asara ta cikin karamar hukumar mulki ta Gudabawa. To sai dai Shaibu ya ke tsaya abin da yasa jami'an suka biyo shi har zuwa tungar kwangi inda kai tsaye wani daga cikin su ya daga bindiga daga gaban motar ya kuma harbe shi a daidai idon sa, lamarin da yayi sanadiyar ajalin sa kai tsaye. Lawali Hamidu Gudabawa shine mahaifin matashin da aka harbe.
Ina nan zamni kullun sai aka ce min custom sun biyo yaro na sun halbe shi. Sai a ta asarar mi ko da aka dawo sun diga da suna kuka wai ya mutu. To sai ko da aka abin ga na tashi ta charge office dan in ga ko asibiti inje in ga inda yaro na yake. Sai aka ce min kuma wai ai an yi sakoto da shi. Aka ce min inda yanzu na dawo na zauna kenan ina nan abin ba. Kawai sai ga mota ta dauko min gawa ta ta kami babu rai. Babu wanda tunin jami'in custom. Babu wanda tunin gidana amma ɗan sanda sun to su yi min ta'aziyya. Kuma ni an bide ni in ta HCID office. Na zo CID office an yi min ta'aziyya an ce min don Allah dan saurara za a neman min haƙƙi na game da wanga kisan gilar an karo na da ganganci saboda ban sallihin da yaro na ba wanda aka kashe shi. A nemo min haƙƙi na shi nake son mu hukunta su da duk hali ya nemo min haƙƙi na in kashe wancan aka kashe shi wanda kashe min yaro shi ma a kashe shi zahin kisa.
Da na tuntube shi kuma controller hukumar custom mai kula da jihohin Sokoto Kebbi da Zamfara Sani Madugu ya tabbatar da aukuwar lamarin.
Labari bai mana dadi ba kuma ba aikin custom bane mu kashe mutane kuma ba mu je kan titi dan mu kashe kowa ba kuma wannan abu ba mu ji dadin sa ba, dan haka ne ma muka tattara duk custom din da yake wannan gurin da wannan abu ya faru muka tattara su muka mika su hannun yan sanda muka ce hukumar yan sanda ta yi bincike akan wannan abu da ya faru domin mu nuna wa Najeriya cewa ma'aikatar custom fa ma'aikata ce mai bin doka da oda. Babu yanda za a yi wani mutum ya rasa ransa. Ka dauki hannunka ka zuba a aljihunka ka ci gaba da tafiya gidanka.
To yanzu wani mataki watakila hukumar ku za ta dauka akan wannan lamarin?
A gaskiyar al'amari ya police za su fito mana da shi. Shi za na gaya maka mun tattara mutanen mu mun kai su ma hannun yan sanda. Mun riga mun san musabbabi. Musabbabi shine mutane suna son su samu kuɗi da gaggawa. An je an ɗebo shinkafa wacce ba a biya wa haraji ba. Shinkafan nan mun dade muna gaya wa mutane ba haramtaccen kaya bane. Shinkafa gwamnatin tarayya ta yadda ka kawo ta ko ta wannan boda. Amma in ka zo ka tsaya ka biya mata haraji a ma'aikatar custom da take wannan guri.
Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Sokoto, Nigeria.
Madalla gaida Murtala. To dangane da kisan matashin jim kadan bayan aukuwar lamarin ne matasa suka dunguma zuwa ofishin jami'an custom din da ke yankin suka kona shi tare da fitattakar jami'an na custom. Wakilin muryar Amurka Haruna Maman Bako ya zaci inda lamarin ya auku ya kuma zanta da wani mazaunin yankin da ya nemi kada ambaci sunansa.
To yanzu haka ga munan garin Gudabawa inda duka an kokkone wato ofisoshi daban-daban na custom shi mika faruwa mallami.
Hakika custom suna cin zarafin al'umman mu bisa ga abin da bai taka karaya karya ba. Musamman ga mutanen da suka kokarin kwaso wa kayayyakin masaruhi na abinci kama daga Ilela zuwa Sokoto. Wanda ba boyayyen al'amari bane. Mu a dukkan zaton mu ba mu taba zaton cewa Najeriya bata taba yi mana bayani cewa Ilela ba cikin Najeriya ba domin da ta sanar da mu cewa ba ta cikin Najeriya ba mu daukar wani abu daga cikin Illela zuwa Sokoto a wannan shinkafa tana hitowa daga Kwanni a jamhuriyar Niger ta kusa ga Illela haka kuma motoci ke dauka a daji ana bi da su custom suna gani suke rakke su mota mota cike ana dauka su ana shiga da su a cikin garin Illela a ce mutum saboda ya dauki buhun shinkafa dai ko biyu a kama shi a kashe an kashe wani mutum bara an kashe wani bana anan iya sani na an kashe mutum sama ga guda biyar babu wani mataki da hukuma ta dauka shi a dalilin hitowar mu don mu nuna irin rashin jin dadin mu
to an ce daga gwadaba hammaman suka do an to
hakika direbobi su kan suna can suna tai saboda jin bakin ciki
to ina custom din sun kai
custom sun gudu saboda sun riga sun sa abin da sun kai
samu ce Allah ya kyauta a jamhuriyar Niger manyan jam'iyyun siyasa a kasar na ci gaba da zawarcin kananan jam'iyyu domin ganin sun kai ga nasara a zaben shugaban kasar da za a yi a zagaye na biyu Sule Mumuni Barma ya hada mana wannan rahoto da za ku ji
jam'iyyar RSD gaskiya wacce nata dan takarar Shehu Ahmadu ya samu kashi 1.7 a zagayen farko ta bayyana goyon bayan ta ga Isu Muhammadu na PNDS tarayya kamar yadda wani shigon jam'iyyar Yahuza Sadisu Madobi ke shaida min
ba wani abin mamaki bane saboda can ma kongre da muka yi ya riga ya tsaida wannan magana saboda haka mun bayyana goyon baya ga takarar shugaba Isu Muhammadu a zagaye na biyu tunda can ma tare muke kuma wajibi ne akan mu mu zo mu yakin neman zabe don ya samu gagarumin rinjaye a zaben da za a yi idan Allah ya kai mu ranar 20 ga wannan wata
can bangaren su ƴan adawa ƴan kofa ba ku samu tayin gawance bane ba
babu shakka su ma sun kusanto mu inda suka yi tayin mu goya musu baya amma muka sanar da su cewa tare da mu aka yi mulki
haka da su ma ƴan adawa na kawancan kofa a makon jiya suka bayyana jeruwa bayan Hamu Ahmadu dake tsare a gidan yari yayin da jam'iyyar PNPD a kalkasa ta intikar Alhassan tace tafi ganinta tare da dan takarar Modern Lumana
abunda addalilin mu Hamu Ahmadu mun ga program ɗin nashi program ne wanda zai amfani kasan mu tunda mu mun ce partin mu kwanciyar hankali ne da shugaban kasa to kwanciyar hankalin nan da shugaban kasa ga ganin mu Hamma ya kama iko in Allah yarda zai tabbata cikin kasar mu
sai da sabon salon da sha'anin siyasar ta kasar Niger ya bullo da ita a wannan lokaci na kokowar neman shugabancin kasa ya sanya wasu ƴan siyasar yi wa takwarorin su hannun kame sanda Sama'ila Noma shine shugaban jam'iyyar PNDA a waiwaya
amma magana kasa yake ba magana mutum daya ba ko biyu ka nura sannan ka dauki su shugaba na tarayya tarayya party ne Niger kasa ce shi Ahmad Lumana aka ce ko Lumana party ne shi kuma hama mutum ne kasa tana nan mu magana kasa muke ba magana mutum
shekaru 25 kenan da kasar Niger ke shirye zabubuka irin na demokradiya amma kuma har yanzu haka bata cimma ruwa ba dalili kenan da shugaban kungiyar MPCR Alhashi Nuhu Muhammadu Arzuka ke ganin
tunda Allah ya kama wanga lokaci kamata yayi su duka da Hamma din da Muhammadu Isu ya zamanto babu zancen hankalin kawance kowa wace shi mun ga ikon Hamma wani zamani mun ga ikon Muhammadu Isu muna ciki kenan yau ɗan Niger kowa ya san duka kenan kamar jiyo ne ga yanan da turanci aka ce pest da cholera
Sule Mumuni Barma muryar Amurka daga mai a jamhuriyar Niger.
Madalla a gaida Sule. To dangane da zaben da za a yi a zagaye na biyu a jamhuriyar ta Niger muke so ku kira ku gaya mana yadda kuke ganin lamarin zai kaya. Amma kafin nan mu shakata da wannan waka.
Sakandami kanan alizaki nalla raba mai mota dodo kanan alijanki yaro da san kalife yana da raba
yana da raba da bale ka tare
yana anye bodo bodo da ba da mamba na kolloro
yana da raba da bale ka tare
Yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama a kira 202 205 26555 domin a bayyana ra'ayi. Zanna na ta sabuwar lambar 202-205-2655.
Kuma da laga kiranmu na farko daga Kaduna, wane ne akan layi?
To sunana Ibrahim Alaramma daga cikin Kaduna.
To Malam Ibrahim, muna jinka.
To inda raina gaskiya nayi murna da makwabtanmu har suka yi zabe lafiya ba tare da an zubda jini ba, kuma hasashe na yanda aka yi zaben nan na farko lafiya, to shi ma zaben da za a yi karo na biyu da fatan za a yi shi lafiya har ga Allah. Kuma duk wanda Allah ya ba a cikin waɗannan mutane guda biyu su yi fatan Allah ya sa shi ne mafi alkhairi da ƙasan gabaki ɗaya. Wannan shi ne abin da zan ce.
Kuma da lamun gode Malam Ibrahim Akrami, ga wani kira daga Niger, wane ne akan layi?
Salamu alaikum daga Lagos.
Wa alaikum salam. O, daga Lagos ne to, muna jinka.
Malam Salam.
To, muna jinka Malam Ismaila.
So bayani na dai muna dai musu fatan alheri, kuma duk wanda Allah ba sa'a ya sai a goya mishi baya. Allah ba mai rabo sa'a, wannan shi ne ra'ayina.
To wallahi mun gode Malam Ismaila daga jihar Lagos. Ga kira daga Kebbi, wane ne akan layi? Hello, na Kebbi, kana jin mu?
Na jibiya ne.
Jibiya to kaman afuwa, na muna jinka.
Okay. Ni ne ɗan Lami daga nan Jibiya.
To Malam ɗan Lami, muna jinka.
Eh, hakikanin gaskiya makwabtanmu Niger da aka yi zaɓe na zagayen farko, kamar yadda aka yi shi lafiya, muna musu fatan alkhairi, Allah sa na biyu, in lokaci ya yi Allah sa a yi shi lafiya shi ma.
To Malam ɗan Lami kenan daga Jibiya, mun gode ƙwarai. Ka kira daga Yobe, wane ne akan layi?
Da nan Alhaji Umar Sarki ne kullum karamar hukumar Nigerian jihar Yobe.
Na Yobe, kana jin mu?
Eh, ina ji.
Yau to ina jin ka ne ma yanzu, da ba na jin ka ne kamar layin yana rawa. Menene ra'ayinka?
Yawa, ra'ayina ai shugaba a wanda yanzu yake kan gado, ai ya samu rinjayen ƙuri'un da kusan dai za mu tabbatar, ko kuma kusan dai za mu ce insha Allah shi ne wanda zai yi na wannan zaɓe. Dalilin na kuwa yana da yuhunzu kaman yana da ƙuri'a daga 48 da wani ɗigo, wannan yana da 16.
Amma
ko da bai samu goyon bayan wasu ba, insha Allah ya yi ayyukan da
amma ba ka ganin gamayyar da ɓangaren adawa suka yi, suka nemi haɗin kan ƙananan jam'iyyu zai sa su samu nasara? To na kamar mun rasa layin na Yobe, bar mu je ga Potiskum. Wani ne akan layi a Potiskum? Hello, na Potiskum, kana jin mu? To na ga shi ma kamar layin nasa ya tsinke. Ga kira daga Kaduna, wani ne akan layi?
To Ibrahim ne daga nan Kaduna.
Yau to muna jin ka Malam Ibrahim.
Dan Niger ne, mazaunin Kaduna nan Najeriya.
Yawa to muna jin ka, dama muna neman ku ƴan Niger din mu ji abin da za ku ce. Menene ra'ayinka?
Okay, to shine abin farin ciki na dai game da wannan zabe da aka yi na Niger, an yi shi lafiya, an gama lafiya.
Amma
sannan amman bisa ga ra'ayi, amma irin na fa a gaskiyar lamari, in sun samu ne ina so a yi ƙoƙari ƴan Niger su ba da goyon baya ga shi Har Muhammadu ya samu ya yi ci zaki. Domin gaskiya Muhammadu Isu ba wai ba na san shi ba ne, amma gaskiya a ni matsayina na ɗan jihar da magaran mutumin ƙasar Kano, Muhammadu Isu bai yi aiki ba ɓangarenmu. Gaskiyar lamari kenan.
A ɓangarenku kenan kake nufi ko? Ba duk ƙasar ba
ne? Ɓangarenmu nake magana, ba wai ƙasa gaba, ba zan iya cewa ƙasa gaba ɗaya bai aiki ba, amma ɓangarenmu daga kai in ka kama yanzu daga magaran zuwa Kano, za ga hanyar mota ko da ke shi ya je kantai, na san ya gani hanyar bakin, kuma ana magana an kashe biliyoyin kuɗi na sefa wanda mu kuma ba mu gani a ƙasa ba.
To Malam, mun gode. Malam Ibrahim kenan daga Kaduna, ya ce shi mazaunin Kaduna ne amma ɗan Nijar. Ga wani kira daga Zamfara, wane ne akan layi?
Assalamu alaikum, mai magana Almaya Obaka aikin yaro.
Wa alaikum salam Almaya. Zaman kwenye
majalisa nasijia, taka saa rejin kama hukumu kawar muda.
To muna jinka.
Babu shakka zabenda anka yi muna kira ga sauran ƴan uwa su ba son sun ba da gurumuwa sosai wurin zaben nan su zabe son sauran su domin cewa wannan sun ga zaba ya ayyukan wanda zai musu aiki da fatan su tashi lafiya.
Mun gode Malam Armaya daga Zamfara. Ga wani kira mun sake samu daga jihar Niger. Wane ne akan layi?
Sanu Ati ne daga Rijau, Niger State.
To Sanu, muna jin ka.
Eto gaskiya mai farin ciki matukan gaske wannan yar suka hada kansu ba fituna. Allah ya nuna mana mu ma Najeriya mun kai wannan matsayi.
Malam Sani, amma an yi zabe a shekarar ta gabata a Najeriya ma ba a sami wani tashin hankali ba, ko ka manta?
An dan samu yalla dai ba dai ba irin da nan, saboda rijiyar ko nuni hannu babu.
To mun gode kwarai Malam Sani daga jihar Niger. Ga kira daga Lagos, wane ne akan layi?
Kabiru Abacha ne ke magana daga jihar Lagos.
To Malam Kabiru, muna jinka.
Eh, da fatar ina muku gaisuwa. Kullum ina jiran lambar nan baya shiga, sai yau da Allah ya bani dama ya shiga.
Allah sarki. To muna matuƙar farin ciki da ka same mu.
Yawa, bayan mu kuma ina amin zar farin ciki da suka yi wannan zaben lafiya lau. Allah ya sa wancan zaben ma yi lafiya lau.
To amin, summa amin. To ga wani kira daga Plateau. Mun gode kwarai Malam Kabir daga Lagos. Ga kira daga Jihar Plateau, wane ne akan layi?
Aliyu yake magana. Aliyu mai lafiya. Aliyu mai lafiya.
To Aliyu, muna jin ka.
Shawara da nake so babbar shi ne, talakawa su yi amfani da hankali da hikima da dabara, su dubi abin da zai kawo musu mafita da ci gaban kasa da zama lafiya. Kada su yi amfani da maganan wani zai saye su da kuɗi, wannan ba zai biya bukatu ba. Allah ya ba mu shi, Allah ya ba su ruwa na gari, mu kuma kana cikin alheri.
To amin, mun gode Malam Aliyu daga Jihar Plateau. Ga kira daga Bauchi, wane ne akan layi?
Mukhtar Lawal Kadade, wanda aka fi shine Chicago.
To Mukhtar Chicago, muna jinka.
Eh, kana lafiya?
Lafiya kalau.
Gaskiya ɗan adawar Nijar ba su shirya mutum zaben nan ba, sakamakon ya kamata su yi irin na ƙasarmu Najeriya, su yi maja su haɗa kansu domin su kada gwamnati mai ci, kuma su bi su haka ba. Shi yasa ba na tunanin za su iya samun nasara a kan gwamnati mai ci.
Malam Mukhtar, ba ka ganin haɗin kan da aka samu a 'yan kwanakin nan tsakanin manyan ita jam'iyya, wato ɓangaren 'yan adawa da sauran ƙananan jam'iyyu, zai sa su samu nasara?
Na ji labaran muryar Amurka ɗin nan jiya ne ko shekarun jiya, kun yi labari akan cewa ɗan adawan kuma kansu yana nema ɗan rabibiya haka nan. Wasu suna son kuma a bi shugaban ƙasa ne ci, wasu kuma suna tunanin a bi Hamma Amadu. Shi yasa nake tunanin dai kansu ya fara rarraba za su iya samun matsala.
To mun gode Malam Mukhtar daga Bauchi. Ga kira daga Maiduguri, wane ne akan layi?
Abdulsalam Abubakar Tela daga Bulawal, Maiduguri.
To Abdulsalam, muna jinka.
Ina kira ga ƴan uwa ƴan Nijar su haɗa kansu su zaɓi jam'iyya ta Hamma Amadu.
Menene dalilin ka?
Saboda muna ganin kamar shi ne da muka haɗa kansu ka zaɓi Buhari, haka muke fata su haɗa kansu masu zaɓi Hamma Amadu. Muna ganin in Allah da shi zai zama ci gaba ga mutanen Nijar.
To Malam Allah, mun gode wannan ra'ayin Abdulsalam kenan daga Maiduguri a Najeriya. Lambar da za a kira ita ce 202-205-2655, amma sai an saka alamar ƙari, wato plus, sai a saka ɗaya kafin a jiro lambar baki ɗinta. Muna tattauna ne game da batun zaɓe da za a ji zagaye na biyu a jamhuriyar Nijar. Ya kuke kallon lamarin yayin da ake ta zawarcin ƙananan jam'iyyu tsakanin manyan jam'iyyu da kuma wato na adawa da kuma mai mulki? To ina gama an ɗaga min hannu lokaci ya yi halinsa. Mun gode kwarai da gaske da waɗanda suka kira mu da waɗanda ba suka neme ma ba same mu ba.
To yanzu kuma sai sharhin muryar Amurka, wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Ɗaya daga cikin muhimman batutuwan da 'yan ISIS ke farfaganta da su wajen jawo hankulan masu runguma aƙidar shine cewa bakin alkalami ya bushe game da faduwar daularsu. Amma kuma bayan da suka samu a kasar Iraki da arewa maso gabashin Syria, musamman a garin Al-Shadadi mai muhimmanci, ya nuna cewa batun nasu soki burutsu ne. A kwanan-kwanan dakarun cikin gida da ke kare Syria da taimakon dakarun tarun dangi da Amurka ke wa jagoranci, suka kato wani yanki mai muhimmanci ga kungiyar ta ISIS da kuma ceto jama'a daga yankin daga ukubar ISIL. Sakataren tsaron Amurka Ashton Carter ya ce ta hanyar kama wannan gari, kokari muke yi mu datse sauran babbar hanya guda da ke tsakanin garuruwan Raqqa da Mosul, ta yanda a ƙarshe za mu iya datse ƴan ISIS mu raba su gida biyu, ɗaya a cikin Iraki ɗaya kuma a Syria. Dubban mayaka sun shiga cikin yunkurin fatakar ƴan ISIS daga Al-Shadadi, inji Brett McCoy, wakilin shugaban Amurka a cikin gamayyar taron dangi yakar ƴan ISIS. Gamayyar ta kunshi Kurdawa, Laraba, ƴan Sunni da Kristoci. Akwai kungiyoyi da dama da ke son yakar ISIS, saboda haka haƙƙinmu ne mu haɗe da su domin tunkarar ƴan ISIS. Shugaba Obama ya ce yakar ISIS wani abu ne mai wuya tattare da sarƙaƙiya. Ya yi nuni da cewa an fara ganin tasirin ƙoƙarin da ake yi na karye lagun ISIL a Syria da Iraki. Da taimakon makamai da horaswa daga rundunar taron dangi, ISIL ta yi rashin muhimman garuruwa a Iraki da fiye da kashi 40 cikin 100 na yankunan da ta mamaye tun farko a Iraki, ciki har da birnin Ramadi. An kashe shugabanninta, an lalata bangarorin da take harkokin mai, wanda ya kawo nakasu ga harkokin mai, da kuma lalata ma'ajinta na kuɗi, wanda hakan ya jawo rage albashin mayakanta tun bazarar bara. Daga ƙarshe shugaba Obama ya ce buƙatar miliyoyin mutanen da ke son rayuwa cikin tsaro da mutunci ya fi rashin imanin da ƙungiyar ke nunawa. Ya ce tare da haɗin kan ƙawayenmu da kuma dakarunmu, za mu murƙushe wannan mummunar ƙungiyar ta'addanci marasa imani tare da tsayawa daram a bayan al'ummar wannan yanki masu neman rayuwa mai inganci kuma cikin tsaro. Sharhin muryar Amurka kenan, wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka.
To da haka ne kuma muka zo ga labari a takaice.
Yau Talata, Amurka suke zaben fidda nan takara a jihohi 11, inda hamshakin attajirin nan Donald Trump da tsohuwar sakatariyar harkokin wajen Amurka Hillary Clinton kusan suka mamaye ko za su mamaye zaben. Kusan wakilai kashi 1-4 ko delegates na zaben ƴan takarar shugaban ƙasa a lokacin manyan tarukan ƙasa na jam'iyyun da za a yi cikin watan Yuli, a zaben na yau ƴan takara za su same su. Rana mafi tasiri a zaben fidda ƴan takara, wadda yanzu aka yi kusan wata ɗaya na fafatawa, wadda shi ne zai kai ga zaben ƙasa da za a yi cikin watan Nuwamba, na wadda zai gaji shugaba Barack Obama. Shugaban Syria Bashar al-Assad ya faɗa yau Talata cewa tsagaita wuta a yaƙin basasar ƙasar na tsawon shekaru 5 yanzu alama ce mai kyau ga ƙasar. A hira da yi da wata tashar talabijin ta ƙasar Jamus, Assad ya ce gwamnatinsa za ta yi bakin ƙoƙarinta na tabbatar da ganin yarjejeniyar tana aiki. Sakataren harkokin wajen na Amurka John Kerry ya kira kwanaki masu zuwa a zaman masu muhimmanci wajen ƙara azamar cimma burin rage tashe-tashen hankula a rikicin siyasar da ake yi a ƙasar ta Syria. A Sudan ta Kudu kuma, da alamun ana fuskantar wani ƙarin jinkiri na isowar dakaru na ƴan tawaye masu biyayya ga shugaban ƴan tawayen a isowarsu a Juba, wato shugaban ƴan tawaye Riek Machar. Wannan isowar tasu wani muhimmin ginshiƙi ne a yarjejeniyar da aka cimma cikin wata Agusta tsakanin gwamnatin ƙasar da kuma ƴan ƙungiyar SPLA masu adawa. Mako ɗaya da ya wuce, shugaban ƴan tawayen Riek Machar ya gaya murya Amurka cewa shirye yake a koma Juba da za ya koma Juba da zarar an kwance ɗamara a cikin birnin, da kuma isowar dakarunsa su 1,370 a birnin.
Masu sauraro, abin da ya sauka kenan baki ɗaya a cikin shirin namu ne, amma za mu sake dawowa gobe da safe da izinin Allah, inda za ku ji wata tawagar abokanan aikinmu. Yanzu madadin Sahabu Imamu Aliyu da ta gabatar da shirin, da kuma Julie Leathers Gresham da ta ba da umarni, sai injinanmu Jonah. Muhammad Lalo ke cewa ku kwana lafiya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC.